بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مناتكم wannan ranar talata 14 ga watan Sha'ban hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1441 wanda ya daidai da 7 ga watan Afrilu shekara ta 2020 ta miladiya. Wannan shine cassette na farko cikin jeringar kasusuwa masu taken mafarki. Wa waɗannan kasusuwa insha Allah za su kasance ne don yin bayani akan ka'idoji da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta karantar wajen mu'amalantar mafarki ta fuskar addu'o'i da kuma wasu bayanai akan kashe-kashen sa da kuma yadda ake fassara shi a takeice insha Allah. A waɗannan jeringar kasusuwa tunanin wato sajjala su ya taso ne sakamakon duba izuwa ga wasu abubuwa wanda daga cikin su akwai kasancewar mafarki wani abu ne da yake faruwa a kusan kullun cikin rayuwar mu ta bil adama. A cikin akwana a tashi muna yin mafarkai iri daban-daban wanda waɗansu su sukan kasance masu kyau, wasu masu muni, wasu masu kwantar da hankali, wasu masu sanya tashin hankali da makamantansu. Sannan kuma akwai yawaitar tambaya da kuma neman ƙarin bayani da yawanci akan samu daga ƴan uwa ɗalibai da ƴan uwa musulmi masu yawan yin tambayoyi akan mafarki iri kaza da iri kaza da addu'ar neman tsari da makamantansu. Don haka na ga dacewar cewa babu shakka ya kamata a yi wa mutane wasu ƴan bayanai takaitattu akan wannan matsala don a samarwa da mutane wasu ƴan ababen lura da za su ba su dama su san wasu daga cikin ladubban da ake mu'amalantar mafarki a cikinsu. Wallahu ta'ala a'lam. Don haka ina so na fara da wata ƴar taƙaitacciyar gabatarwa kafin na je ga kan yin magana akan shi mafarki ɗin, wanda a cikin insha Allah ina fatan na dan yi mana bayanai akan menene mafarki da bayani akan rabe-raben sa da ladubban da ake mu'amalantar mafarki mai kyau da ladubban da ake mu'amalantar mafarki wanda yake da abin kyama, da kuma bayani akan cewa mustahabbi ne a nemi sanin fassarar sa, da wasu ƴan takaitattun bayanai akan zunubin ƙarya a mafarki, da kuma wasu ladubba na mafarki din insha Allah, da bayani a takeice daga ƙarshe akan mafarkin ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Sannan sai kuma ƴan takaitattun maganganu akan wasu daga cikin ka'idoji a dunkule na fassarar mafarki insha Allah. Abinda nake so na faɗa a karon farko wanda zai zama kamar gabatarwa shine cewa Allah subhanahu wata'ala a cikin Al-Qur'ani mai girma a cikin suratul Yunus yana cewa lahumul bushra fil hayatid dunya, wato bayan fadin shi ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Sai Allah ya ce lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li khalqillah dhalika wal fawdul azim. Allah ya ce lahumul bushra, su muminai suna da albishir, ana musu albishir fil hayatid dunya, anan duniya, da kuma wa fil akhirah, da kuma ran lahira. Al-Imamu At-Tirmidhi da Ibn Majah sun fitar da hadisi wanda ya zo da cewa an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da wannan aya, sai ya ce hiya ru'ya salihah yaraha al-muslimu aw turala. Abinda yake nufi da bishara anan duniya shine kakkyawan mafarki wanda musulmi yake gani a cikin baccinsa ko kuma a gane masa wannan mafarkin. Allah ka samu dace. Don haka batu akan mafarki da abin da ke da alaka da shi ba wai dabo ne ko siddabaru ko wani abu da ya fita daga ilimi ba, musulunci ya san da shi kuma ya bashi muhimmanci kuma an yi rubuce-rubuce a kansa. Al-Imam al-Bukhari da Muslim su ruwaito hadisi daga Abu Salama yake cewa ya kasance idan yayi mafarki yakan ji damuwa har ya zazzabi a sakamakon mafarkin. Yace sai wata rana yaji malamin sa Abu Qatada yana cewa nima shi ma ya kasance yana yin mafarki har sai yace kuntu wa kuntu kuntu ar-ru'ya tumriduni, nakan ga mafarki har ya sa mun zazzabi. Hatta samitu annabiyyi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sai naja annabi yana cewa ar-ru'ya al-hasana min Allah, fa idza ra'a ahadukum ma yuhibbu fala yuhaddith bihi illa man yuhibbu wa idza ra'a ma yakrahu falyata'awwadh billahi min sharriha wa min sharri ash-shaytan walyatfil thalatha wa la yuhaddith biha ahadan fa innaha la tadurru. Yace da na yin mafarki sai hankali na ya tashi. To wata rana sai naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafarki mai kyau daga Allah ne. Mafarki idan ɗayan ku ya ga mafarki mai kyau, to kada ya baiwa kowa labari sai wanda yake kauna, don kai masa wato hasada ko kambun baka ko makamantansu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa idan mutum ya ga abin da baya so kuma, to sai ya nemi Allah ya tsare shi daga sharrin abin da ya gani da kuma sharrin shaydan, sannan ya tofar da yayi tofi guda uku ta hagunsa, sannan kada ya ba kowa labari a wannan karan, hatta masoya kai ya ba da labari gare su dan da iya cutar da su da labarin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa innaha la tadurru, wannan mafarki ba zai cutar da kai ba matakar kai waɗannan abubuwa. A wata riwaya ta Imam Muslim sai yake cewa daga nan fama ubaliha, yace daga nan sai na wayi gari ko ne mafarki ummuna ban wani damuwa zan yi addu'ar da aka ce kawai sai na manta na cigaba da harkata. To kaga wannan yana nuni zuwa ga cewa al'amarin mafarki yana da muhimmanci, domin gashi manzo Allah subhanahu wa ta'ala ya bada ka'idoji ga mammu akai. Sannan baya ga haka manzo Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance kamar yadda al-Imam al-Bukhari din ila ya rawaito da Muslim daga hadisin Aisha radhiyallahu anha cewa farkon abinda aka fara nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na wahayi shine mafarki. Aka ce fakana yara ru'ya, fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaki subhi, ya kasance ba mafarkin da zai gani sai mafarkin ya zo ya faru kamar yadda ka san hasken alfajr yana faruwa, ma'ana sai ya ganshi karara, ko kuma kamar yadda ka san duk dare in an kwanta gobe za alfajr, to duk abin da ya gani mafarki sai ya faru haka da gaske. Wannan yana nuni zuwa ga cewa kaga mafarki ma yana da alaka da annabta, don haka ne ma aka samu hadisi qarara har ila yau wanda Bukhari ya ruwaito daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda, Annabi alayhi salatu wasallam yake cewa ar-ru'ya al-hasana min ar-rajul as-salih juz'un min 46 juz'an min an-nubuwa, kyakkyawan mafarki wanda mutumin kirki zai yi to kaman wani sashi ne cikin sashi 46 na ainihin wato 46 ne daga cikin yankuna na annabta, wato da za a daddatsa binnan gaskiyar labarin annabta gida 46, to mafarki na iya daukan kashi ɗaya daga ciki, a wanda ke cikin shi na gaskiya idan mutumin kirki ne yana iya daukan wannan kashin. To yanzu kuma mun sani cewa tun bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shikenan annabta ta ƙare, babu sauran wahayi, babu abin da ya saurare kenan sai irin wannan bushara da Allah ya ce lahumul bushra fil hayatid dunya, sai kyakkyawan mafarki da mumini zai yi. Don haka shi yasa ma Ibnu Abbas shi ma ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da al-Imam Muslim ya fitar cewa lokacin da Annabi alaihi salatu wasallam yake rashin lafiyarsa ta mutuwa, ya maliko ne ya cire labulan da ke fuskar da ke takin har aka ganshi yana daure da kansa haka a cikin rashin lafiya, ya daure kansa da kyalle yake cewa a lokacin da yake cewa kamar Ibn Abbas ya rawaito Annabi yana cewa Allahumma hal ballagtu, ya faɗa haka har sau uku, ce ya Allah ka shaida ya Allah na isa. Sai Annabi ya ce innahu lam yabqa min mubasharatin nubuwati illa ru'ya yaraha al-abdu salihu aw turala, lalle babu abin da ya saura na wani abu na bishara na sanin wani abu dake da alaka da gaibi in banda kyakkyawan mafarki wanda musulmi mumini zai yi, bawa mumini zai ko kuma ayi masa. malamai suka ce hadisin yana nufin cewa wannan hadisi na ishara zuwa ga yankewar wahayi tare da rasulun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka babu wata hanya da wani zai bi ya san wani abu na gaibu kyakkyawan sani wanda zai zama karbabbe a shari'a, ba na bokanci ba, ba na tsafi ba, ba na hulɗa da aljanu ba, to sai dai idan ta hanyar mafarki ne kyau. Kuma har ma ya tabbata cewa mafarki na mumini yana daga cikin alamun tashin alkiyama, kananan alamun tashin alkiyama, kamar yadda har ila Bukhari da Muslim suka rawaito hadisi daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza qtaraba az-zamanu, idan zamani ya kai kusa da karshen shi, lam takadru al-muslimi takdhib, za a wayi gari mafarkin musulmi za ta yi karancin ƙarya a samu a cikin mafarkin, zai karancin a samu ƙarya a cikin mafarkin musulmi. Me ma'anar wannan hadisi? Wato galibi a ƙarshen duniya za a wayi gari musulmi zai dinga yin mafarki wanda za a ga ma'anar shi ƙarara, ta yadda ba zai buƙatu zuwa ga wata fassara ba ma, ballantana har a kai ga yin kuskure ko ƙarya a cikin fassara, saboda nisan zamani da mutane za su yi da zamanin annabta, za su wayi gari sun zama kamar yadda bai zo a cikin hadisin Muslim, bada al-islamu ghariba wa sayaudu ghariba, musulunci ya fara a matsayin bako zai koma bako. To mutumin da ya rike musulunci a ƙarshen zamani din idan ya mafarki, mafarkin zai zo mishi warewaki yadda ya ga abu, to haka zai faru. Ya farkin rasuwa ko farkin samun wani abu ko rasa wani abu yadda ya ga mafarkin, baya buƙatar mafasara, shine ma'anar da ake nufi cewa lam takadru al muslimi takdhib, ba za a ma samu yiwuwar ƙarya ba a cikin mafarkin musulmi. Allah ka samu dace. To dan haka sai mu lura kuma ila yan uwa masu albarka cewa annabawan Allah cikin dai bayanin mu akan alaƙar mafarki da hatta annabta, wanda an tayi ita kadai ce hanyar da Allah yake bi dan sadar da al'umma da shari'ar sa, Annabi Ibrahim alaihi salam, kakan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, babban annabin nan bada'i na Allah, in muka iya tunawa Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin yadda aka bashi da a ƙarshen rayuwar sa, da wanda yake yana kaunar sa, kuma ya zo daga baya ye mafarki cewa yana yanka shi, kaga mafarki ne Allah nuna mishi wannan, da kamar da Allah yake cewa falamma balaga ma'ahu sa'i qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur ma za tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin, a cikin suratu Saffat kenan. Kaga Allah ya azabta shi da wannan da Isma'il alaihi salam, sai kuma yaron ya kai girma, to sai kuma ya ga mafarki gashi yana yanka shi, sai ya ce mishi to me kake gani? Kaga wannan yana nuni da ga Allah ya mishi wahayi ta hanyar mafarki, kuma ya aiki da wannan wahayi wanda shine ya zama shari'ar, wato ibada ta layya kamar yadda aka sani, ba shine muhallin tattaunawa ba. To haka annabi Yusuf alaihi salatu wassalam da sura shi da ta sauka gaba ɗaya, suratu Yusufa, daga cikin muhimman batutuwan da tattauna akwai mafarki din da sanin fassarar shi da kuma irin ilimin da Allah ya huwace mishi na mafarki, kamar yadda yake faɗa cewa rabbi kad ataitani minal mulki, Allah ka bani baiwa ta sarauta, Allah ka bani baiwa ta sarauta, wa allamtani min ta'wil al-ahadith, kaga kamar yadda ya faɗa rabbi kad ataitani minal mulki wa allamtani min ta'wil al-ahadith, Allah na gode maka ka bani mulki kuma ka sanar da ni fassarar mafarkai, fatiras samawati wal ard anta wali fi dunya wal akhirah, zuwa ƙarshen aya a cikin ƙarshen ainihin wato suratu Yusufa. Wannan yana nuni zuwa ga alaƙar annabin Allah Yusufa da mafarki, kamar yadda kuma a baya ya fassara mafarkai din tun daga kan mafarkin da ya fara yi, inni ara filma ni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal-qamar, da kuma mafarkin da Azizu Misra yayi inni ara fil manami inni ara sab'a baqaratin simani wato wannan mafarki da annabi aka ba annabi Yusufa labari fadin shi sarkin qala al maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf zuwa karshen aya wanda annabi Yusufa shi ya fassara musu wannan mafarki da cewa tazra'una sab'a sinin za'aban da sauransu kaga shi ma annabin Allah ne wanda kuma daga cikin falalar da Allah ya mushi akan sauran annabawa akwai sanin fassara mafarki da kuma yadda Allah ya sa mushi wannan ya zama hanyar daukarsa domin a dalilin wannan aka fada shi daga gidan yari a dalilin wannan aka ba shi muqamin ij'aluni ala khaza'inil ard wannan yana nuna alaƙar nubuwa da wannan qadiyya ta mafarki wanda ba za a iya ƙaryatawa ba saboda abu ne zahiri haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin irin yadda yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallama isharori a cikin mafarkai tare cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da dan sakon Allah wanda shine Jibril alaihi salam yakan kawo mishi sako ko da yaushe amma Allah cikin hikimarsa ya bar wasu sakonnin ya nuna musu su ta hanyar ishara a mafarki alal misali kaman game da batun yaki na Badar da Allah yake cewa if yuri kahumullahu fi mananika qalila ka ba su labarin yadda Allah yake nuna maka kafiran nan a mafarkin ka qalilan yunna maka su kadan walau arakahum kathiran lafashiltum wala tanaza'tum fil amri walakinallaha sallam innahu alimun bi dhati sudur wa id yurikumuhum id iltaqaytum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim yaqdi Allahu amran kana maf'ula wa ila Allahi turja'ul umur a cikin suratul anfal kenan kaga Allah yace ya nuna maka su sai karanta maka yawan su daga baya kuma ya sake nuna musu ku da su ya nuna musu ku kafirai su ganku kadan a filin fage fama dan su ji kwarin gwiwan dauka muku kuma Allah ya gwada muku su kadan kuma dan ku ji karfi Allah yace yayi haka ne li yaqdi Allahu amran kana maf'ula dan Allah ya zartar da abin da dama yayi ne ya aikata shi al-imam at-tabari ya fitar da riwaya daga sahabi Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kara masa yadda da yake cewa laqad kullilu fi a'yunina yawm badr hakika an karanta mana yawan kafirai sosai a ranar badar hatta qultu li rajulin ila janbi anna cewa wani a kusa da ni tarahum 70 kana ganin mutanen nan ko za su kai 70 kala shi kuma sai ya ce arahum 100 ina ganin za su kai 100 to amma kuma ibnu mas'ud sai yake cewa bayan da muka kama wani daga cikin kamammu a yaki da muka tambaye shi muka ce kam adaduhum kam hum nawa ne adadin su sai ya ce alfan yace ai sun kai 1000 kaga amma sai aka nuna musu kaman wato 10% din su du ne ko 1000 sai ga su a matsayin 100 kaga wannan yana nuna yadda wannan mafarki Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da shi wajen haifar da yanayin abin da ya fada cewa li yaqdi Allahu amran kana maf'ula haka a Hudaybiya Allah subhanahu wa ta'ala ya gwada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa yayi mafarki yana shiga Makka la tadkhulunna al-masjid al-haram insha Allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin da Allah yake cewa laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya gazgata wa manzansa wannan mafarki da gaskiya Allah yace la tadkhulunna al-masjid al-haram insha Allahu aminina muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la takhafuna fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dhalika fathan qariba zance ne mai tsayi akan wannan aya almuhimmu dai Allah ya gwada mishi wannan cin nasara da shiga Makka da shi da sahabbansa da yin aski da yin saisaye dan ya tabbatar masa da cewa Allah zai bude musu Makka wannan na nuni zuwa ga muhimmancin duk waɗannan abubuwa na nuni zuwa ga muhimmancin mafarki a cikin shari'ar musulunci da alaƙar sa da ainihin wato abinda Allah subhanahu wataala yake so ya karantar ko ya sanar shi da mutane da kuma yadda Qur'ani ya bada labarin wasu daga cikin misalai na ire-iren waɗannan mafarkai kamar yadda aka gwada misalan su don haka al'amarin mafarki ya jama'a ba abu ne wanda yake kaman yadda wasu ke dauka wasa ne ko shirme ko ba ruwan musulunci da shi ba musulunci yana da ruwa da komai duk da haka kuma wajibi ne a tsoratar izuwa ga wasu waɗanda su kuma suka maida wannan harka ta zama kasuwanci ko suka zake har suka shiga abin da ke kama da bokanci ko suke yin ƙarya ko suka tsara wasu ka'idoji masu kama da na lissafi dan fassara wa mutane mafarkai da tsorata su da ba su magunguna waɗanda suka maida abin kasuwanci. Al-Allama Khalil ibn Shahid wanda ya rasu a shekara ta 873 yana magana wajen bayyana wane ne ya kamata ya fassara mafarki, ya faɗi wasu siffofi na musamman da yake cewa wayan babi an yakuna al-mu'abbiru dha hadaqatin wa fitra, wajibi ne mai fassara ya zama mutum ne wanda yake mai hazaka da hangen nesa, saduqan fi kalamihi mai gaskiya, hasanan fi af'ali mai kyakkyawan ayyuka, mushtahiran bid-diyana wanda aka san shi cewa mutum ne mai kula da addini, wasiyana mutum ne mai kamewa daga barna, bi haythu la yunkaru alayhi fi ma yu'abbiruhu, shuwatu sidiki domin sai ya zama duk abin da zai faɗa ba za a musa mishi ba. Walidhalika sallallahu yusufa bis-siddiq, shi sa Allah ya kira yusufa da suna as-siddiq. Allah ya ce yusufu ayyuha as-siddiq, Allah ya bada labarin mutanen da suka ce ya yusufu ya kai ne gaskiya, aftina fi sab'i baqaratin siman, kuma da ya fassara musu babu yadda za su kare kansu saboda mutum ne da ma an san shi ne gaskiya. To amma duk mutum zai zama mai yaudara wanda ya maida harka addini ta kasuwanci, to ba dole bane ya zama yana da gaskiya, sannan kuma ba dole bane fassarar shi ta zama gaskiya. Malamin ya ci gaba da cewa wa an yakuna arifan bil usuli fi ilmi at-ta'bir, ya zama yana da masaniya akan ka'idojin fassarar mafarki. Ibn al-Qayyim ya yi zance kwatankwacin wannan, wa an yumayyiza ru'ya kulli ahadin bi hasabi halihi wa ma yaliqu bihi wa yunasibu, kuma ya iya tantance mutum da irin mafarkin da ya dace da shi. Idan malami ya kai malami wajen fassarar mafarki, zan buga misali a gaba. In ka zo ma ka ba shi labarin mafarki, idan ƙarya kake yi zai iya gane, ko kuma idan mafarkin ba kai kai shi ba, akwai abin da zai gane ya gane wannan mafarkin ba mafarkin ka bane, wani ne yayi kai kuma kake araka yafa. Irin yadda mutane suke zuwa fatawa sai su ce ai su ne abin ya faru da su alhalin ba su bane, ko kuma ba su bane alhalin su ne, idan aka mafarki ne to abu ne mai sauki wanda ya san abin da ake nufi da mafarki ya gane wannan. To a takaice dai wannan yar takaitaccen muqaddima ɗan uwa masu albarka tana nuni ne zuwa ga muhimmancin sanin ka'idoji da yadda ake mu'amalanta mafarki, da kuma cewa kar mutum ya kaima ƴan bid'a ko batattu ko wanda suke da alaka da bokanci labarin mafarkinsa, da kuma bayani akan cewa mafarki ma asali ba dole ne sai ka nemi fassarar shi ba dole bane, amma in kana ganin zaka nemi fassarar shi to mustahabi ne. Kamar yadda fada insha Allah a wannan ƴar jiringir kasusuwa wanda ba za su wuce kwaya biyar ba insha Allah, kowannen su zai zama a cikin rabin awa insha Allah, zan yi mana maganganu takaitattu a cikin waɗannan kasusuwa wanda insha Allah za su ci gaba da zuwa a takaice. To abu na gaba shine dan adam kamar yadda malamai suke faɗa shine yana da halaye guda uku, yana da abubuwa guda uku da suka haɗa shi, akwai ruhi, akwai jiki, akwai hankali. Kamar yadda muka sani jiki shine wannan material din, wannan abin da ake gani na kai da kafa da ido da hanci da gangar jiki da cinya da kafa da sauransu, wannan gangar jiki ta dan adam ita ce jiki. Sannan kuma akwai hankali. Hankali shine tattaruwar wato gogewar rayuwa wadda ke biyo baya yau da kullun, wadda take tattaruwa ta zama ita ce wata farfajiya da ke gudanar da yadda ɗan adam yake kallon abubuwa, wannan shi ake ce ma hankali. Akwai kuma ruhi wanda Allah subhanahu wataala bai bai wa ɗan adam ilimi na a zo a gani akan shi ba, kamar da Allah yake cewa wayas'alunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalila, ba a bada mutane ilimi mai yawa akan ruhi ba. To duka waɗannan halaye guda uku ɗan adam yana gani da shi. Idan ɗan adam ya gani da ruhi shi ake ce ma ru'ya, idan yana cikin bacci yana gani da ruhi to wannan shi ake ce ma ru'ya, wanda za a sa ra'un da wawun mai alhamza a kan shi da ya'un da alif ya bisa alif wadda take ta madda amma babu madda a bayanta, ru'ya haka. Idan kuma ɗan adam ya gani da ido, wannan da ke cikin fuskarsa a sa'ad da yake farke, to wannan ita ce ru'ya, ru'yatun, spelling dinta ra'un da wawun mai alhamza a kansa da ya'un da kuma ta'un marbuta, ru'yatu to na ido kenan, wanda ake yin shi yaqaba, wancan ana yin shi fil manam. Sai kuma akwai ra'ayu shine wanda ake yi da kwakwalwa da tunani, shine abinda hankali yake. Ruhi yana gani, sunan shi ru'ya. Jasadi yana gani, sunan shi ru'yatu da ido kenan. Sai kuma aqalu yana gani, shi kuma da ra'ayu, shine abinda wato mutum yake tunani. Akwai misali da dama akan haka, kamar Al-Qur'ani. Al-Qur'ani yayi amfani da lafazin wato siga kala daban-daban, ra'aya, ra'aytum, ara'aytum da makamantansu. Akwai dirasa ma musamman da aka yi ta jami'a akan wato lafazin ra'a Al-Qur'ani da ma'anoninsa, wanda dirasa ce akan magister a wata daga cikin jami'an kasashen Larabawa. Ba zan yi tunanin sunan mai binciken ba, amma ga 'yan uwa da suka saba bincike za su iya nemo ta koda akan internet. Abinda nake so na nuna mana anan shine gani na mafarki, kamar da Qur'ani yake cewa, misali ayat da muka ja, inni ara fil manami, kaga ai ru'ya ce manamiya. Haka inni ra'aitu, qala al-maliku inni ra'aitu ahada ashara kawkaba, wannan ma shi ma ru'ya ce manamiya cikin bacci. Iyo biyu kuma gani na ido, irin da Allah yake cewa wataral arda hamidatan, ire-iren shi watar al-arda hamilata, haka wa idha ra'aita thamma ra'aita, haka wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina, duka wannan ra'ai gani ne na ido, da haka ru'yatu ce gani ne na ido a farki. Akwai gani na tunani, kamar wancan aya da aka ce inni sirrin ara fil manami anni azbahuka, wannan ara ganin mafarki, da kuma yace fandur ma za tara, tara din nan ita kuma ai fandur ma za tara, ai ma za tufakkir, gani na kwakwalwa kenan, gani na zuciya, gani na hankali. Wannan nabi da yake mishi, me kake gani? Kaga me kake gani da ido, me kake gani da mafarki, me kake gani da hankalinka, ya danganta ga siyakin da aka kawo. Haka da Allah ya ce alam tara ila rabbika, kaga shi ma gani ne na tunani. Haka alam tara anna arsalna ash-shayatin 'ala al-kafirina, alam tara ila rabbika kayfa madda dhilla, da ire-iren su, duk wannan suna nuni zuwa ga gani ne na ainihin wato kwakwalwa, ba na ido ba, ba kuma na mafarki ba. So dan haka shi gani din ya danganta, da riga da halayen da yake gani. Idan mun zo a darasi na gaba, insha Allah zamu kokari mu tattauna akan abubuwan da za su biyo baya, waɗanda a hankali zamu bi su don samun bayanai takaitattu, insha Allah, kai Allah Ubangiji ya samu dace, Allah kuma ya samu cika da imani. Abinda na faɗa dai, Allah Ubangiji ya bani ladan shi, da ni da ku masu saurare na, wanda kuma zama kuskure, Ubangiji Allah ya gafarta mini da ni da ku duka. Allah Ubangiji ya samu cika da imani, Allah kuma ya kare mu daga sharorin kawunan mu da munanan ayyukan mu. Ina faɗan wannan nake cewa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.